dala ɗaya dubu ɗari da har da naira 80 ɗazi yanzu ne ya dawo da 140.
Wani ɗan kasuwar canjin da ba na gwamnati ba kenan yana tabbatar da nawa ake canjin dala a kasuwannin nasu a yau Alhamis 19 ga watan October shekarar 2023 da muke ciki. Matsalar faduwar darajar naira abu ne da ya ƙara ta'azzara musamman a makonnin baya-bayan nan inda ake sayan dala ɗaya akan naira 995 zuwa sama da 1,100 kasancewar ƙarancin dala a cikin Najeriya lamarin da ke jawo hauhawa farashin kayayyakin masarufi da sauran ababen amfanin gida na yau da kullun kamar yadda Malam Aminu Abbas Gumel ya shaida mana.
Maganar tashin dala a kasuwannin bayan fage abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kullun dada sama take saboda haka wannan tashin dala gaba daya bata al'amara duk wanda yake kasuwancin imports a yau in ana samu mutum 100 suna yi a da yanzu mutum 10 ba sa iya yi saboda ba ma tsada dalar ba samun ta ma kansa ya zama jidadi haka zalika maganar tashin farashin kayan masarufi ban ce miki a yau akwai wani ma'aikaci da zai kusa kaiwa director ba wanda a yau albashinsa yake a sassa yayi hidimar gidansa na wata guda to da ka wannan farashi na kayayyaki da tashin dala abu ne wanda ya saka mutane cikin rudu kullum ba fixed farashi abinda ka gani yau an jima ka koma akwai tendency na ya tashi kuma muna ba wa gwamnati shawara da ta fito da hanyoyin da wannan dala za ta samu abinci ya shigo inda ni a gani na za a bude bodoji insha Allah za a iya samun saukin kayan abinci
alƙalmin kiddiga dai sun yi nuni da cewa faduwar darajar naira na shafar kusan dukkan yan Najeriya kama daga kanana da manyan yan kasuwa da lalaman fetur dalibai da ke karatu a cikin gida da ma wajen kasar ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu a yanzu dai ana sayan dala daya akan naira 1,100 sama a kasuwannin bayan fage sabanin farashin da ke shafin yanar gizon babban bankin Najeriya na naira 883 da kwabo 56 a yayin da wasu yan Najeriya ke alakanta dogayen layin da aka fara gani a gidajen mai a manyan biranen kasar da rashin wadataccen dala wasu kuma na zargin cewa wasu dillalan mai ne ke boye mai Malam Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya inda ya ce
wannan abun da ya faru bai ba mu mamaki ba domin duk wanda ya san halin da ake ciki ya tabbatar da cewa wannan abun zai tabbata babu kasar da za ta zo ta cire tallabin mai sannan ta daidaita canjin kuɗin ta maida shi kaifi daya ba dare da ta je ta nemo wadataccen daloli ba su tabbatar da wancan gibin da ake da shi an yi maganin shi daga 600 yanzu ana magana sama da naira 1,100 kuma ba a tsaya nan ba ana cikin wannan halin ga wasu abubuwan da gwamnatin tarayya da ta dakatar da su tace ba a ba su damar su je su hidda dala daga banki sai aka ce an kara musu kai baka kara samun dala ba ka kara dauko su kaya ka azama kanka shi yasa kike ga muna halin da muke ciki a yanzu mafita shine gwamnatin ta tashi sai ta je ta nemo dala to yanzu an ce a ruga an tai IMF ana neman ta bada bashin biliyan 1,400,000,000 wannan yana da kyau amma muna bukatar fiye da haka so gwamnati dole ta tashi tsaye dan ta samu ta rage wannan gibe yanzu an ce ya ana tono ganga miliyan 1,200,000 yanzu an kai shi da 1,500,000 wannan yana da kyau amma gwamnati ta miƙe ta ga cewa mun koma miliyan 2 kamar yadda muke da idan aka yi wannan zai ƙara kawo dala kuma zai rage mana gibin da bukatar da muke da shi sannan na biyu kuma gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa wannan refinery dan wata bane ba na Najeriya ne ayi kokari a ga duk abin da za a taimaka mashi ya fara aiki domin maimakon ka je ka nemo dala ka sau mai sai ka nemo naira ka bashi ita kuma kanta idan refinery na gwamnatin da rada suka fara aiki wannan zai rage dalar da muke nema sau tataccen mai zai rage me yasa ake samun queue ana samun queue saboda yan kasuwa ba su samun dala nan
wasu masana dai na ganin cewa faduwar darajar naira baya rasa nasaba da dake takunkumin da babban bankin kasar yayi akan wasu kayayyakin da aka haramta shigowa da su cikin kasar tun shekarar 2015 ranar 12 ga watan October da muke ciki Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja Najeriya.